Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Binta Sulaimaniyar ce tare da Sarfila Hashim Gumin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 27 ga watan Disamba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu ba mu kanin labarai.
To Binta ya rage ga gwamnatin Ukraine ta tantance tsawon lokacin da yakin zai kai a cigaba da yi a cewar ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov. Haka kuma cikin labaran da aji cewa a yau Talata ne tsohon shugaban kasar Koriya ta Kudu da ke gidan yari ya samu afo shugaban kasa. Daga nan kuma za a ji cewa Taiwan za ta tsayuwa ta shiga aikin soja na tilas zuwa shekara guda daga watanni hudu daga shekarar 2023 sakamakon karuwar barazana daga kasar China.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta sanar da sunan dan sandan da ake zargi da harba wata lawyer mai juna biyu a ranar Kirsimeti wanda kuma tuni ya shiga hannu.
Bincike dai ya nuna cewa wannan ba shine karan farko ba da ake samun rahotanni na kisan kai daga bangaren 'yan sanda a wannan tasha da ke aja.
Za kuma ku ji cewa a China 'yan kasar waɗanda suka kasance cikin matsanancin takura na tsawon shekaru uku sakamakon tsauraran matakan yaƙi da coronavirus a kasar yanzu haka suna tururuwar siyan tikitin tafiye-tafiye gabanin buɗe iyakokin kasar. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar, amma yanzu gasar filu da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya. Ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ya shida kafan labaran kasar cewa ya rage wa gwamnatin Ukraine ta tantance tsawon lokacin da yakin zai kai. Russia ta kaddamar da rikicin tare da mamaye makwabciyarta watanni goma da suka gabata, kuma kamfanin dillancin labarai na TASS ya ambato Lavrov yana cewa Ukraine za ta iya dakatar da bijirewar da take na rashin hankali a kowane lokaci. Lavrov ya ce Ukraine ta san shawarwarin da Russia ta bayar na dakatar da fadan tare da kawar da ra'ayin 'yan Nazi a yankunan Ukraine da kuma kawar da barazanar da Russia ke fuskanta daga Ukraine din, ciki har da yankuna hudu da Russia ta ikirarin cewa ta kwace. Kasashen duniya sun yi watsi da waɗannan ikirari da ya shafi Donetsk, Luhansk, Kherson da kuma Zaporozhia. Lavrov ya ƙara da cewa idan Ukraine ba ta biya buƙatar Russia ba, sojojin Rasha ne za su yanke shawara. Tsohon shugaban kasar Koriya ta Kudu Lee Myung-bak da ke daura a gidan yari ya samu afo shugaban kasa a yau Talata, inda aka yanke hukuncin daurin shekaru 17 da aka yanke masa kan zargin cin hanci da rashawa a cewar ministan shari'a na kasar. Lee na cikin jerin sunayen mutane 300,000 da suka samu afuwa ta musamman daga mahangar haɗin kan ƙasa baki ɗaya ta hanyar yin sulhu haƙuri da la'akari. Dan Hang-hun ya shaida manema labarai bayan wani taron wato majalisar ministoci da shugaba Yong-suk Yeol ya yi. Lee mai shekaru 81 wanda a watan Yuli aka sake shi na wucin gadi daga gidan yari saboda shekarunsa da kuma matsalar ƙoshin lafiyarsa, yana zama hukuncin ɗaurin shekaru 17 akan cin hanci da kuma yin almubazzaranci. An yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai saboda ba shi da damar fita har sai shekarar 2036 lokacin da zai kasance yana da shekaru 80 wato 95. An tuhumi tsohon shugaban kamfanin Hyundai da ya zama shugaban ƙasa da laifuka 16 a shekarar 2018, kuma an yanke masa hukunci a shekarar 2020. Shugaban Taiwan Tsai Ing-wen ya bayyana a Talata cewa Taiwan za ta tsawaita aikin shiga soja na tilas zuwa shekara guda daga watanni hudu daga shekarar 2024 sakamakon karuwar barazanar tsibirin da ke karkashin mulkin demokradiyya ke fuskanta daga babbar makociyarsa kasar China. Matakin ya zo ne a daidai lokacin da China ke kara matsa lamba na soji da diplomasiya da kuma tattalin arziki kan Taiwan da ta tabbatar da ikonta, ciki har da ayyukan sojojin saman China a kusa da tsibirin cikin shekaru uku da suka gabata.
To nan ba da jimawa ba Sarfili zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To a Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta kama dan sandan da ake zargi da harba wata lawyer mai juna biyu a ranar Kirsimeti. A wata sanarwa da kakakin rundunar Benjamin Hundeyi ya fitar a yau, rundunar ta ce tuni kwamishinan 'yan sanda na jihar ya bada umarnin a aika da dan sandan sashen manyan laifuka na rundunar domin bincike. Wakilin murya Amurka da ke Lagos, Babangida Jibril, na dauke da karin bayani.
Kwanaki uku bayan da wani dan sanda mai mukamin ASP ya harbe wata lawyer mai jura biyu a birnin Lagos mai suna Barrister Bolanle Rahim, yanzu da rundunar 'yan sanda ta bada sanarwar kama ASP Drambe Bandi na rundunar 'yan sanda na Ajiwe da ke unguwar Aja a Lagos bisa tuhumar sa da kashe wannan lawyer. Wata sanarwa da kakakin rundunar Benjamin Hundeyi ya fitar a yau ya ce tuni kwamishinan 'yan sanda na jihar Lagos ya bada umarnin a aike da shi sashen binciken manyan laifuka rundunar da ke fanti a Yaba domin masa tambayoyi. Bincike dai ya nuna cewa wannan ba shi ne karan farko ba da ake samun rahotanni na kisan kai daga bangaren 'yan sanda a wannan tasha da ke Aja, domin ko a farkon wannan wata ma dai wani dan sanda ya harbe wani mai suna Gafaru Ibrahimu har lahira, inda kuma har yanzu ba a gano ko wane ne ya yi kisan ba. To ko ya masu fafutukar haƙƙin bil'adama ke ganin wannan lamari na kisan gilla da 'yan sanda ake zargin na yi? Kaurar Musa Jika mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne.
Wanda ya faru a jihar Lagos na dan sandan da ya harbe wata mata kuma tan ma lauya ce, wannan abun bakin ciki ne kuma abun takaici, wanda yake kaga yana daga cikin ɗabi'unsu da yasa waɗansu mutanen suke kyamatar su, wanda yake mu muna kallon kaman ya kamata a binciki kwakwalwar mutumin nan kuma a binciki a wani yanayi ma yake, a yanayi ne na maye yayi wannan harbin ko ko lafiya shi kalau kafin a tabbatar da hukunci a kansa.
Kashe lauya Mrs. Bolanle Rahim da dan sandan yayi ya jawo martani daga 'yan Najeriya, sai kuwa har da gwamnatin jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu da babban Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba, wanda ya alkawarin cewa za a dauki matakin da ya dace akan wannan dan sanda. To ko wani mataki masu fafutukan ke ganin ya kamata a dauka akan irin wayannan 'yan sanda? Ga dai Comrade Musa Jika.
Hukumar 'yan sanda na kasa ta dauki mataki na bincike, na biyu kuma ita kanta gwamnatin kasan yi bincike na dalilin da isa wannan dan sanda ya harba wannan mata, domin babu wani hujja, ba wani jami'in tsaro da aka ba shi dama na ya kashe wani mutum a bisa kowane irin dalili, sai dai idan kotu ne ta yanke hukunci ta tabbatar da kuma laifinsa, shi ma din ma sai an bi matakai kafin a kai ga maganan cewa za a harbe mutum. Amma haka kurin ka kalli mace ne ka harbe ta, mu ba za mu bar wannan ba, za mu shiga wata bincike har iya inda karfin mu ya kare.
Ko shekaru biyu da suka gabata ba dai zargin da ake wa 'yan sanda na kisan gilla ya haifar da zanga-zanga da aka yi wa lakabi da suna NSAS, musamman ma dai a nan birnin Lagos. Babin ya ci firar murya Amurka daga Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Babangida Jibril, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sarfilu da karshen labaran duniya.
To kungiyar 'yan jarida ta Reporters Without Borders ta yi kira ga hukumomi a kasar Algeria da saki dan jarida Ehsan Alkadi, daraktan sabbin gidajen rediyon M da Maghrib Emergent. Gidan rediyon M ya ce an kama Alkadi ne bayan wasu jami'ai shida daga babban daraktan tsaron cikin gida na Algeria sun binciki ofishin rediyo M da Maghrib Emergent tare da kwace kwamfutoci da takardu. Rediyo M da gidan yanar gizo da Maghrib Emergent, gidan yanar gizon irwata ana ganin su ne a matsayin kafofi na ƙarshe a Algeria da suka rage don samun labarai masu zaman kansu. Kafofin yaɗa labarai sun ce kamawa da bincike wani bangare ne na tsoratarwa da cin zarafi da hukumomin suka daɗe suna yi. Ƙungiyar Reporters Without Borders ta wallafa a shafinta na Twitter cewa ta yi nadama waɗannan hanyoyin tare da yin kira da a saki ɗan jarida tare da mutunta ayyukan kafafen yaɗa labarai a ƙasar. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama na Kirsimeti a kudancin Philippines ya ƙaru zuwa 13, kamar yadda hukumomin ƙasar suka sanar a yau Talata, yayin da ake ci gaba da neman mutane 23 bayan ambaliyar ruwa ta fara ja da baya. Hukumar da ke kula da bala'in ta ce galibin mutanen da suka mutu ne sakamakon nutsewar ruwa ko kuma sakamakon ruwan sama da aka shafa makonni biyu. Ana tafkawa da ya kawo cikas ga bukukuwan Kirsimeti tare da tilastawa sama da mutane 45,000 neman mafaka.
gaida Sarfilu Hashim Kumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu harba China inda ƴan kasar waɗanda suka kasance tamkar saniyar ware daga sauran kasashen duniya na tsawon shekaru uku sakamakon tsauraran matakan yaki da na coronavirus da gwamnatin kasar ta dauka yanzu haka suna tururuwar siyan tikitin tafiye-tafiye gabanin bude iyakokin kasar a wata mai kamawa hakan kuwa na zuwa ne yayin da ake ci gaba da samun karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus a kasar ga rahoton da Haruna Shehu Mararraba Jos ya hada mana
Saurara matakan yaki da coronavirus da China ta dauka tun a 2020 kama daga kulle iyakokin kasar zuwa yawan sanya matakan kulle sun canza da jama'ar kasar a watan jiya nuna babbar adawar su a fili a karan farko tun bayan da shugaba Xi Jinping ya zama shugaban kasar a 2012 yanzu da shugaba Xi ya sauya matsaya kwatsam a game da matakan kulle a kasar matakan da suka yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin kasar cutar ta coronavirus tana ci gaba da yaduwa sosai a kasar mai mutane biliyan 1.4 sai dai alƙaluma na hukuma sun nuna mutum guda ne kawai ya mutu sakamakon cutar a cikin kwanaki 7 da suka gabata abin da ya haifar da shakku a tsakanin masana a fannin kiwon lafiya da kuma ƴan kasar a game da alƙaluman likitoci sun ce asibitoci sun cika makil da marasa lafiya a kasarin su tsofaffi masana kiwon lafiya na kasa da kasa sun ya san cewa miliyoyin mutane da ke kamuwa da cutar a kowace rana a yanzu zai sa a samu mutane miliyan 1 da za su mutu sakamakon cutar a baki daga cikin sassauta matakan China za ta daina bukatar matafiya da ke shiga kasar su killace kansu daga ranar 8 ga watan Janairu hukumar shige da ficin China ta ce za ta dawo da yi wa ƴan kasar passport waɗanda suke son yin balaguro zuwa wasu kasashe sannan za ta dawo da amincewa da bugatun ƴan kasar masu son kai ziyara Hong Kong darajar hannayen jarin wasu kamfanoni ta tashi sosai bayan da China ta sanar da sassauta matakan yaki da cutar ta coronavirus
to madalla a gaida Haruna Shehu Mararraba Jos da ya hada mana wannan rahoton to bari mu koma Najeriya inda al'umma wasu yankuna daban-daban a karkara ke fuskantar kalubale a samun sabbin takardun kudin naira saboda har yanzu babu wadata sannan kuma babu bankuna wadatattu a wasu garuruwan ga hirar wakilin murya Amurka dake Abuja Umar Faruk Musa da Haruna Mustafa director a babban bankin Najeriya na CBN
wannan tsarin da babban bankin Najeriya ya fito da shi ya bada wahaloli ga mutanen birni ballanta na mutanen kauye wanda su ma ba ta tasu ake ba da haka ina gani taskun da kauyawa suke ciki yanzu ba kaɗan bane ya kyautu dai gwamnati a ce ta ɗauki matakin da ya dace wanda za a sauƙaƙe wa mutanen maraya wato birni kada su ma mutanen kauye su ma su samu sauƙin aiki
shi babban banki ya ce ko kauyuka akwai tsarin da aka yi domin mutane su samu sauƙi ko ba da asusu a banki akwai tsarin da zaka anshi kudaden ka wannan ba ganin wata hanya ce kuma da zata rufe wani gidi
yo ai bace fada hanyar ba saboda bude mun san kaida fita kudi ko ta transfer ta internet ko kuma ta banki ka je banki kuru-kuru ka ba da tsohon kudi a baka sabon kudi wannan ita ce hanya guda biyu da ake iya hulɗa da kudade da kuma babban bankin Najeriya da haka hanyoyin ban san wacce za su so da ita ba a POS za su kanka ba a kauyuka to hatta ma POS
Malam Mamun Sale kenan wani mai sharhi ga al'amuran tattalin arziki a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje daya na tuntuɓi Haruna Mustafa, darekta a babban banki na Najeriya wato CBN domin in ji martanin da zai mai da dangane wannan koken inda yake cewa.
Shi wannan tsarin sai da aka tsaya aka yi nazari sosai akwai matakai da dama da aka ɗauka wato shi harkan kuɗi na zamani an ci gaba akwai abinda tsarin da muka fito da shi shi ma cikin shekara na 2012 ana kiran shi National Financial Inclusion wato tsari ne wanda ake son a ga cewa 'yan Najeriya galibi sun buɗe asusun banki saboda wurin zuba kuɗinsu to an cimma nasara sosai don ana nan daga kashi wurin 20 na 'yan Najeriya da suke da asusun banki har an kai ga wurin kashi 60 da wurin 4 saboda aka tafiya ta yi tafiya daga shekara 2010 zuwa yanzu burinmu shine mu kai shi wannan adadin zuwa kashi 95 kafin shekara 2024. Tafiya ne da muka faro tun shekara 2012, kuma an ci gaba sosai. Akwai hanyoyi da dama na yanda za a gudanar da harkan cinikayya da kuɗi na yau da kullum. Ko da ma babu yanan gizo irin su karkara da sauransu, akwai tsarin da aka fito da shi yanzu nan. Ko da babu yanan gizo ko ba lantarki, za ka iya gudanar da harka har zuwa lokacin da za a samu. Sannan kuma muna da abin da ake kira agent, ɗan masu POS nan duk sun yaɗu ta ko'ina. Duk mutanen da ke da buƙatar yin cinikayya ko wani harkan kuɗi, ga su nan za ka iya zaka ajiye kuɗinka kuma ɗauki kuɗi daga wurinsu. Saboda haka an ci gaba. Sannan banda haka kuma muna nan muna nazari akan shi ga masu ruwa da tsaki fannin tattalin arzikin Najeriya, muga cewa mun fito da tsare-tsare da za a samu a shawo kan duk wani matsala da zai iya fijirowa insha Allah.
Hazuna Mustapha kenan, darekta a babban bankin Najeriya CBN, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruku Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla, Haruna Mustapha kenan, darekta a babban bankin Najeriya CBN, tare da wakilin Mustapha, wakilin murya Amurka Faruk Umar Musa. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne da minti 16 na safe, karfe 4 kenan da minti 16 a Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan da minti 16 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumidinin su. Yanzu kuma sai shirin mu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi da kullaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon zai kawo muku bita kashi na hudu a cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekarar da muke ban kwana da ita, inda a ranar 11 ga watan Oktoba da ya gabata, wakilin mu Agadas Hamid Mahmud ya tattauna mana da daraktan ma'aikatar gidan gona ta Agadas, Muhammad Ma'azu Umar Sanda, kan karancin ruwan sama da taimakon da gwamnati ta basu.
Abin da muke iyawa ban mahawatan shi shine dangance da karancin ruwa da muka kamar damunan nan ta bana kamar mun dan same ta. Kenan dole sai auto an sa matakai dangance da nasara da muke son mu samu. Shi wa an sa matakai ne kamata mu dauka. Kenan kaga hin ya san ruwa, ya san rijiyoyi. Tun da rijiyoyin da kasa adda kai kenan an ya san. Kuma sai an gina rijiyoyi madiya. Kuma muke a ƙarshe ya kamata a ce da wanta da masu hannu da shuni sun yi babban madatsar ruwa. An ka samu madatsar ruwa kamar 3-4 kasar Agadas. Ka gani kenan insha Allah duk wannan cuta ta mu ta zo sauki. To kan kare bayani na, godiya zan kai ga gwamnati tunda an ka diba ko da damuna ko da noman kwari, bakin gwalgwado gwamnati na tallafa mu kwarai. Ka ga ya ba mu iri na noman rani, ya ba mu iri na damuna, ya ba mu magani wanda za mu kuma da kyauta ake ba mutane. Ka gani na uku yana bana kai bambancin ma ga wancan shekaru na baya. Gwamnati hatta yake ya kawo mu na ruwa, yanzu haka muna da litr wajen 2025 wanda za a ba mutane kyauta. Amma irin nan da ake kawo da taki da magani karkashin miri ce muke bi. Kenan tunda kamar da ake hanyar shiga duka miri ce, dangance da malaman wanda suke can guri-guri komin-komin da departement. Kenan an yasa ce muke bi wannan abu a ba mutane. To ka gani, amma gwamnati kadai ba iya, saboda Allah sai ana kama mishi. Tunda akwai masu hannu da shuni, masu hannu da proje-proje da yake nan da proje da gwamnati yake zuwa yana yako sai na kawo su.
A ranar 1 ga watan Oktoba da ya gabata, shi ma wakilin mu na jihar Adamawa Ladu Salisu Muhammad Garba ya tattauna mana da babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa, Dr. Muhammad Aminu Suleiman, kan irin yadda ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da gonaki.
Kawo yanzu dai muna da ƙididdigan ya fi hekta 25,000. Yanzu a gabana da kike gani din nan na fufore ne kadai. A fufore nan kadai muna da hekta ya kai 5,000 da wani abu da suka salwanta. Kaga a fufore kadai muna da hekta 5,509. So a lissafin mu dai ya nuna muna da abun nan fiye da hektar 20,000 da suka salwanta na gonaki a Adamawa din nan. Kuma wannan yana da hatsarin matuka, yana da hatsarin gaske, domin in za ka iya lura cikin shekaru biyu din nan, arewa maso yamma da arewa maso tsakiya, saboda abun nan tashin hankali na kidnapping, rashin zaman lafiya, mafi yawa daga cikinsu sun dawo ta nan suna noma, wasunsu kuma su zo su sai kayan gona daga abin amfanin gona daga nan wurin su koma. To yanzu bana din nan in ka kasa gonakinmu da ke Adamawa din nan, kusan in ce kashi 80 duk sun salwance a sanadiyar wannan ambaliya din nan. Lallai wannan yana da hatsari matuka, don har ya kai ga na gaya wa mai girma gwamna, na gaya masa, lokacin da na gaya masa kuma lallai wannan maganin ya shige shi sosai, me ya kamata a yi, don tun kamin ma wannan ma a lissafi wannan da ake yi na kada hamunaze na UN din nan, Food and Agricultural Organization, ya nuna lissafin akwai jididdigan mutum 1,700,000 a Borno, Yobe da Adamawa da suke fuskantan abun nan acute malnutrition na nyuwa kenan, mai karfi kawo zuwa wata na 8 din nan kenan faki diddigan ya tsaya. To ga abun da ya faru tsakanin wata na 8 din yanzu ya nuna kenan fa, sai Allah ya kawo mana sauki.
A ranar 22 ga watan Nuwamba da ya gabata, mun tattauna da gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal kan irin matakan da gwamnatinsa ta dauka don taimakawa manoma.
Wannan damina ta bana wadda alhamdulillah ya Allah ya ba mu ruwa mai albarka sosai a jihar Sokoto. Tun kafin shigowar ta mun dauki matakai na ganin cewa an rage yawan ƴan ta'addan daji a cikin dazuzzukan jihar Sokoto, wanda a cikin sirri an dauki matakai na kai musu farmaki a mazaunan su, inda aka rage su da yawa. Amma kamar yadda ka sani, abin ya zama muna da dabaibaye a kasar tamu, musamman arewa maso yamma. Duk da haka dai alhamdulillahi manomanmu da dama mafi yawanci sun samu taimako na ganin cewa da Allah sun yi noma, kuma sun dobo kayan albarkacin gona, sun dawo da su cikin gidajensu da garuruwanmu. Da wannan yana daga cikin nasarar da muke ganin an samu, kamar ba inda aka fito ba, inda shekara ta wuce abin ya kamari kwarai da gaske. Amma bana abin ya yi dama, al'umma sun samu shigo da kayan amfanin gona su a gidajensu.
To ko akwai wani shiri da gwamnatinka take yi wajen rage wa manoma radadi wajen fito da kayayyakin da suka noma saboda rashin kyawun hanyoyi?
Tun kafin ma hakan, gwamnatinmu tana ba da gudunmawa kwarai da gaske kusan fiye da mahiyancin gwamnatocin da muke da su a Najeriya wurin sha'anin ba da tallafi ga manoma. Don babu shekarar da tun da Allah ya samu muka zo, ba mu nemo taki da kayan da ke inganta sha'anin noma. Muka ba talakawan jihar Sokoto a cikin farashi mai rahusa ba ko wannan shekara, da kuma yawancin jihohin ma ba su yi ba. Mun samu takin zamani, mun ba al'umma jihar Sokoto a kuɗaɗe masu rahusa.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe, wato sabuwar shekarar 2023, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
To saƙonmu na farko a yau ya zo ne daga Baffa Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writers. Ya ce Allah ya sa sabo shekara 2023 da za mu shiga ta zama salon gyaruwar lamarin ƙasarmu, ya kuma sa zaben da za mu yi a shekara ya zama sanadin samun jajirtattun shugabannin da za su saita mana lamuran ƙasa. Amin. Sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga Muhammadu Salihu Ƙauren na Muwa da jihar Zamfara. Ya ce Allah ya ci gaba da baiwa jami'an tsaro nasara a duk inda suke a ƙoƙarinsu na saka ɓata gari a cikin al'umma. Allahumma amin. Sai kuma sakonmu da ya fito daga Hamidu Kalallabuwa jihar Difa tare da Mele Kawaji. Suka ce salamu alaikum BOA, muna fatan ko kuna lafiya. Yau muna jinjina shugaban kasar mu ne Bazoum Muhammad a kokarin da yake na samar da kayayyakin more rayuwa da kuma aikin da yake a kasar. Allah ya taimaka masa, amin summa amin. Sai kuma sakonmu da ya fito daga Shehu Adamu Rajau yace hakika samun jabin sabbin kuɗin da gwamnatin Najeriya tace ta sauya tun ba a je ko ina ba abin takeici ne, kuma hakan ya nuna cewa akwai damuwa sosai da sosai. Allah ya gyara. Sai sakonmu da ya fito daga Malama Zainab malamin makaranta Bauchi da Sani Muhammad Chindo unguwar Karfin Madaki Bauchi tarayyar Najeriya suka ce hakika sake fasalin kuɗi a kasar mu Najeriya zai yi mummunar jefa talakawa kasar da ƴan kasuwa cikin wani yanayi. Fatan mu anan shine Allah ya kama na mafita, amin summa amin. Daga nan kuma sai sakon haɗin gwiwa da ya fara da sallama yace ci gaba da kai hare-haren zalunci da rashiki a garuruwa masu muhimmanci na makwabciyar ta Ukraine sam hakan bai dace ba. Shugaba Putin ya kamata ka dubi haƙin makwabtanka da ke tsakaninka da Zelensky, ka sassauta rayukan talakawa da fararen hula da ke laƙumewa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Sako daga Sunusu Madatai da Magaran da Isu Madatai da Magaran da Elias Yakubu Dagawa da kuma Yakubu Mai Aski Barakawa. Mun gode da saƙon.
To an gaishe ka Sarfilu Hashim Gumel, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya shida kafar labaran kasa cewa ya rige wa gwamnatin Ukraine ta tantance tsawon lokacin da yakin zai dauka. Rasha ta kaddamar da rikici ne tare da mamayen makwabciyarta watanni 10 da suka gabata, kuma kamfanin dillancin labarai na TASS ya ambata Lavrov yana cewa Ukraine za ta iya dakatar da bijirewar da take na rashin hankali a kowane lokaci. Tsohon shugaban kasar Koriya ta Kudu Lee Myung-bak da ke daura a gidan yari ya samu afuwar shugaban kasa yau Talata, inda aka yanke masa hukuncin daure shekaru 17 a gidan yari kan zargin cin hanci da rashawa a cewar ministan shari'a na kasar. Lee na cikin jerin sunayen mutane sama da 300,000 da suka samu afuwa ta musamman daga mahangar hadin kan kasa baki daya ta hanyar sulhu, hakuri da al'akari. Hang Dong-hun ya shaida mani ma labarai bayan wani taron majalisar ministoci da shugaba Yung Suk-yeol yayi. Lee mai shekaru 81 wanda a watan Yuli aka sake shi na wucin gadi a gidan yari saboda shekarunsa da kuma matsalar koshin lafiya da yake fama da shi, yana zama hukuncin shekaru 17 kan cin hanci da kuma laifukan almubazzaranci. Shugaban Taiwan Tsai Ing-wen ya bayyana a rayu Talata cewa Taiwan za ta tsawaita shiga aikin soja na tilas zuwa shekara guda daga watanni 4 daga shekarar 2024 sakamakon karuwar barazanar da tsibirin da ke karkashin mulkin demokradiyya ke fuskanta daga babban makosiyarsa kasar China. Matakin ya zo ne a jirin lokacin da ke kokarin matsa lamba na sojin diplomasiya da kuma tattalin arziki kan Taiwan don tabbatar da ikonta ciki har da ayyukan sojojin saman China a kusa da tsibirin cikin shekaru 3 da suka gabata. Haka kuma an ji cewa kungiyar Reporters Without Borders ta yi kira ga hukumomin Algeria da su saki ɗan jarida Ehsan Alkhari, daraktan sabbin gidajen rediyo M da Maghreb Emergent.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Ladas Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Inta Suleiman Yaron ke muku fatan alkhairi daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam, amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.